الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 21 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 20 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala har yau muna cikin kitabul fada'il darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin azumi uku a kowane wata wanda yin azumi uku a kowane wata sunna ce kauliya fi'iliya manzon Allah ya yi umarnin cewa mu yi azumi uku a kowane wata kuma haka a rayuwarsa shi ma yana ci har ya koma zuwa ga ubangijinsa kamar yanda malam ya zo mana da dalilai sun wuce a lissafa wanda na daga cikin su hadisin Mu'adha al-Adawiyya Allah ya shikanta ta tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda tace da ita akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam shin wai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane wata yakan yi azumi uku Aisha Allah ya yadda da ita tace na'am tace kwarai tabbas wanda ya fada miki yayi gaskiya a kowane wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi uku Aisha sai ta kara mana wata fa'ida tace fa qultu sai nace masa sai nace da ita min ayyi shahrin kana yasum wai a cikin watan a cikin wasu kwanukan ne manzon Allah yakan yi azumi uku a kwanuka 10 na farko ko na tsakiya ko na karshe Aisha sai ta ce mata lam yakun yubali min ayyi shahrin yasum manzon Allah bai kula ba a koma wasu kwanukan a cikin watan manzon Allah yakan yi azumi wani lokaci yakan yi azumi ukkum a cikin farkon wata wani lokaci a tsakiyarsa wani lokaci sai ma a karshen sa don haka wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata da wasu daga cikin hadisan da malam ya zo da su suna fa'idantar da mu shi wannan azumi uku da aka sunnanta mana a kowane wata kenan ba sai a cikin ayyamul bayd ba kwanuka na hasken wata kenan in a kwanuka 10 na farkon wata ka samu damar yi sai ka yi in ma a 10 na tsakiya ko na karshe ka samu damar yi sai ka yi sai dai an so mutum ya kirdadu waɗannan kwanuka na hasken wata kamar yanda hadisi na ƙarshe a baban wato hadisi na kusan ƙarshe a baban hadisin Qatada ibn Milhan Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna bi siyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarnin mu game da yin azumi a kwanuka na hasken wata shine 13, 14, 15. Kenan in har so samu ne kenan wannan azumi uku mutun yake banci waɗannan kwanuka da shi. Kenan in waɗannan kwanuka mutum bai samu bai wani uzuri ya gitta masa ko kuma kasancewar baya rike da lissafin wata, to anan yana iya yi a kwanuka 10 na farko ko kwanuka 10 na ƙarshe. Amma in so samu ne kenan mutum yake banci waɗannan kwanuka na hasken wata. Kuma wanda hadisi na farko a baban shi yake tabbatar mana fa'idar shi yin wannan azumi uku a kowane wata, domin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa sawmu 3 ayyamin min kulli shahri sawmu dahri kulli. Manzon Allah yace azumi uku a kowane wata. Manzon Allah yace azumtar zamani ne gaba daya, ma'ana tamkar mutun ya shekara yana azumi bai aje ba. Duk mutumin da zai yi azumi uku a kowane wata, to tamkar ya shekara yana azumi ba tare da ya aje ba, saboda ka'ida wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana game da duk wani aiki kyakkyawa da zamu zo da shi, to Allah sai ya linka mana shi 10. Kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul an'am da kuma suratul naml, a cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala na faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Ubangiji ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su 10. To kaga a kowane wata kayi azumi uku, kowane ɗayan an limka shi su 10, kaga ka azumci watan gaba ɗaya. Idan kai wata 11 kana azumi uku uku, in an hada da na Ramadan, tamkar ka shekara kana azumi baka huta ba, ladan da Allah zai baka. Wanda kuma kar mu manta bayani ya gabata, sakamakon azumi na yi ne ɗaya tak, idan mutum ya yi da kyakkyawar niyya, to Allah zai nisanta tsakanin shi da wutar jahannama tafiyar shekara 70. Azumin yi ne ɗaya tak idan mutum ya yi. Shine yake cewa ma min abdi muslim yasumu yawma fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu an-nar 70 kharifa. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Manzo Allah yace babu bawan da zai azumci ni daya saboda Allah, face sai Allah ya nisanta fuskar shi gabarin wutar jahannama tafiyar shekara 70. Kaga in kai azumi 10 an nisanta fuskar ka gabarin wutar jahannama tafiyar shekara 700. Don haka wannan duka yana daga cikin azumi wanda yake na nafila, wanda aka sunnanta mana, wanda ake buƙatar mu nace akan shi yau da gobe, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan sa. Zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu fadli man faqara sa'ima wa fadli sa'imi alladhi yu'kalu indahu wa du'a ila akli lil ma'quli inda. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم أمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. wa ana Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama jaa ila Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu fa jaa bi khubzin wa zayt fa akala thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam afdara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta wanda ya ba mai azumi bude baki shine man faqara sa'iman ai man a'ata sa'ima al-iftar wanda ya ba mai azumi wato kayan bude baki sai yace wa fadli sa'imi alladhi yu'kalu indahu da fadula ta mai azumi wanda aka ci abinci a gunsa. An gane ko fadula ta mai azumin da aka zo aka ci abinci wato a gunsa. Sai ce wa du'a ila akili lil ma'kuli indahu wato da addu'a ta wa du'a ila akili lil ma'kuli inda da addu'ar shi wanda ya ci abinci a gun wanda ya kawo abinci. Idan mutum ya kawo maka abinci ka ci to akwai addu'ar da ya dace kai masa. A takaice babin yana da gaba uku. Gaba ta farko kenan fadula sakamakon duk wanda ya ba mai azumi bude baki. Gaba ta biyu fadula ta mai azumi wanda aka ci abinci a gunsa. An gane ko? Ma'ana mutumin da me azumi yazo ya ci abinci a gunsa ya bude baki a gunsa. Na uku addu'ar shi wanda ya ci abinci kenan a gun wanda aka ci abincin wanda ya kawo abincin to ga addu'ar da ya kamata kai masa shine anan mallan yazo mana da hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man faqar sa'iman wato duk wanda ya ba mai azumi wato bude baki manzo Allah yace kana lahu mislu ajrihi wato yana da kwatankwacin ladan mai azumi gwalgwadan ladan da Allah yake ba mai azumin haka zai ba shi wanda ya ba shi bude baki manzo Allah yace ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay'un kuma ba tare da cewa wani abu daga cikin ladan mai azumin ya tawaya ba daga cikin ladan mai azumin bane za a tsakuro kai da ka bashi bude baki a baka komai ba a dauka a cikin ladan shi kai ma kuma lada cikakke za a baka. Misali shi mai azumin in za a bashi lada 100 to kai ma da ka bashi bude baki lada 100 za a baka cikakke ba anashin bane za a rago wani abu a baka. Wanda wannan yana nuna mana fadula ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karamcinsa. Wanda ba me, wannan hadisi yana karantar da mu wato shirya ma masu azumi kayan bude baki. Wannan sunna ce mustahabba, hanya ce wadda take ta samun lada mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaddara cewa mutum goma ka ba kana da ladan azumin mutum goma, in mutum 20 ka ba su bude baki kana da ladan azumin mutum 20 a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka irin wannan fadula ba kowa ba yake samun ta sai wanda Allah ya masa dace, sai wanda Allah ya masa dace. Wannan tawfik ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ya fitar da wani abu na dukiyar shi ya ringa kokarin ba masu azumi bude baki. Mutum nawa Allah ya mallaka masa dukiya amma daidai da mutum ɗaya ba zai iya bashi bude baki ba. Don haka wannan dace ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayansa. Kuma shi wannan abu ba mai azumi bude baki karka fahimci cewa abu ne wanda yake banta da masu dukiya, ba sai mai dukiya ba, illa kasancewar mafi yawan mu ba mu da tsari ne a rayuwarmu. Inda a ce muna da tsari, ka kaddara cewa kai a matsayinka na dan kasuwa ko a matsayinka na ma'aikacin gwamnati a duk ƙarshen wata a albashinka in ka dauko ka ware jika biyu, idan aka yi wata 11 nawa aka samu? Jika 24. Misali jika 22. To a jika 22 ka shirya jika 22, idan ka shirya abinci na buɗe baki mutum nawa za su iya yin buɗe baki da ita? Ka daidaita ka dau a ce dukkan kowane mutum a kashe masa jika 2. Ka hada misali mutum 10 a wannan jika 2 da ka ware a tsawon shekara guda. To wanda mutane yanzu misali kamar yanzu akwai mata waɗanda Allah ya ganar da su addini, waɗanda suke da tunani da basira, wanda mafi yawan mu mazan ma sun fi mu. Wallahi galibin matan nan ma'aikata zaka ga suna ware wani abu daga cikin albashin su, wanda in azumi na Ramadan ya kama za su rin duk yini na Allah za su shirya abinci, akwai inda za su kai, wasu su kai likita, wasu su kai gidan kasu, wasu su kai ina ne, inda da yake akwai mabukata galibi nan suke kaiwa buɗe baki. Kuma abinci kala-kala suke yi, ba irin buɗe baki ba haka kawai, abinci ake yi sosai wanda yake na azu a gani, wanda daman in so samu ne shine ya fi dacewa. Abincin da shi mai azumin in ya ci sosai zai yi murna, abincin da ba a kullum ba yake samu, to irin wannan shine ya kamata a ce ani. To kaga abubuwa ne wanda in mutum ya tsaya ya yi tsari a rayuwar shi, to abu ne wanda yake mai sauki, abu ne wanda yake mai sauki. Kuma in Allah ya hore maka irin wannan azumi na Litinin da Alhamis da mafi yawan jama'a suke yi, dan abun bai kebanta ba da azumi na farilla, hatta da azumi na nafila, in ka bashi ladan, in ka bashi wannan buɗe baki kana da gulgudan ladan shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya tafi irin kamar misali Saudiya ya ga irin yanda jama'a suke neman lada akan abin da ya shafi ba mai azumi buɗe baki. A lokacin da muka zauna akwai mu'assasat waɗanda suke takara tsakaninsu, kowa ya ce shi za a ba wato jami'a a matsayin wata guda shi zai ringa ba ɗalibai abin da ya shafi buɗe baki. Kuma kar ka yi tsammanin cewa buɗe baki ne wanda yake ce ka kazo, kowa abin da za a ajiye masa a gaban shi, abu na farko dai akwai shinkafa daidai fala guda, wannan shinkafa ba zallanta bane, akwai rabin kaza ko kuma kashi ɗaya daga cikin hudunta kenan ru'uinta. Sannan akwai banan, akwai tufa, sannan akwai su lemu, banda lemu wanda yake asiri wanda yake na sha, hatta da kai abun kwankwale haƙuri da mushwar wanda zaka goge hannunka mai kamshi akwai, haka ake shirya ma mutum. Wanda aƙalla duk abin da ake ajiye ma mai azumi ɗaya, to inda zaka kiyasta shi aƙalla ya kai an kashe kuɗi ya kai jika uku ko zuwa huɗu. Wani wurin in ka je duk abincin da za a ba mai azumi ɗaya ya kai jika biyar. Har ma akwai wuraren da in ka je kai buɗe bakin sai an biya ka. Sai an biya ka riyal 20 ake baka in kai buɗe baki. Akwai inda ake ba da riyal 50. Zaka ga mutane tun bayan la'asar, daga an gama sallah ta la'asar wasu suke kama wuri su zauna. In kun yi buɗe baki a biya ku. Kuma akwai waɗanda suke masu kuɗi, bayan sun bada ko ina sun bada gudunmuwarsu ta ba masu azumi buɗe baki, sannan sai su tura yaransu a motoci a je a nemo mutane a cikin gari a zo a gidansu a yi buɗe baki da su hannunsu hannunsu. Wanda ni ina cikin ɗaya daga cikin wani lokaci wanda wani ya tsaye da mu a mota ya ɗauke mu ya kai mu gidan wani mai kuɗi, muka je aka yi buɗe baki buƙatar shi kawai kenan. To don haka irin wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da bayinsa irin wannan fagula. Abincin buɗe baki ne kaɗai za ka ba mai azumi, abun Allah subhanahu wa ta'ala kana da kwatankwacin ladan shi. Kenan a nan ka saya masa abincin ko ka ba shi kuɗin ka ce masa to gaya a je a yi buɗe baki, to a nan ɗin kai dai ka ba shi kayan buɗe baki, ko ka sayo abincin ka kawo masa ko ka ba shi kuɗin da zai je ya yi buɗe baki. wannan shine abinda ake bukata duk wanda Allah ya wadatar da shi to yayi kokari a cikin wannan wata mai albarka ya nemi kusaci da ubangijin shi subhanahu wataala ta hanyar ciyar da dukiya. Dan haka ai anan kuna kallon yanda irin muassasat waɗanda suke aikowa daga garuruwa suke aiko kudade, talakawa ne fa a can da wanda suke mawadata suke hada kudaden su a turo anan domin ama mutane bude baki. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa man faqara sa'ima, duk wanda ya ba mai azumi bude baki, kana lahu mislu ajrihi, manzon Allah yace yana da kwatankwacin ladansa. Ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'un, manzon Allah yace kuma ku san da cewa babu wani abu na ladan mai azumi da yake tawaya, ma'ana ba a rage masa komai. Kenan, dan haka dai a takaice shi dai al'amari ne wanda in dai zaka yi to kai dan Allah ka zarkake niyya ka nemi sakamako a gun ubangiji subhanahu wataala, ba dan a ce wane yana ba masu azumi bude baki, ka tsarkake niyya a gun Allah subhanahu wataala. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, kuma na faɗa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisin ya inganta. Hadisi na biyu a baban hadisin Ummu Umara al-Ansariya Allah ya kara mata yadda, take cewa lalle wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gunta, fa qaddamat ilaihi ta'aman, wato sai ta gabato masa da abinci. An gane ko ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci. Fa qala, sai manzon Allah yace da ita, kuli, manzon Allah yace ki ci mun. An gane ko ita ta kawo abincin, amma manzon Allah sai yace mata ki ci. Kamar misali yanda zaka faɗa ga wanda ya kawo maka bismillah, ai so da yawa in mutun ya kawo maka abinci shi ya kawo abincin amma sai ka ce masa bismillah, kenan kawai ba sa hannu ba zaka yi kafara ciya sai ka ce masa bismillah, kenan yazo ku ci tare da cewa kai kai ne ya kawo abincin. Fa qalat, sai ta ce masa inni sa'ima, tace ya rasulullahi azumi nake. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ita, inna sa'ima, lalle shi mai azumi, tusalli alaihi almalaikatu, mala'ikun Allah suna yi masa salati, idza ukila indahu, idan aka ci abinci a gunsa, hatta ya furu, har sai an kai lokacin da wato masu cin abincin suka gama. Wa rubbama qala hatta yashba'u, so da yawa manzon Allah yakan faɗa cewa hatta ya shiba ko har sai ma sun koshi. An gane ku, wato duk mai azumi kenan in aka zo aka ci abinci a gunsa, kenan mala'ikun Allah suna yi masa salati. Kenan in kana azumi, halin kai kana azumi, sai ka shirya abinci, wasu su zo gunka su ci abincin. Kenan kai kana azumi, ka gayyaci wasu jama'a su zo su ci abinci a gunka, to mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba za su gushe ba suna yi maka salati har sai an kai lokacin da masu cin abincin suka gama. Salatin mala'iku shine roƙa ma bawa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda Abu Al-Aliya Allah ya ji kansa yake faɗa mana cewa salatullahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, salatin Allah shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a, mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku. Salatin mala'iku shine wato roƙa ma bawa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda hadisi yake cikin sahihai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mada ma fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi, manzo Allah yace mala'ikun Allah wato ba za su gushe ba suna ma ɗayan ku salati, matukar yana zauna a mahallin shi inda yayi sallah. Idan mutun yayi sallah ya gama ya ci gaba da zama a gun, to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna ta yi masa salati, matukar wato bai zo da abin da ya keta alhurma ta masallaci matukar kuma arwallar shi bata karye ba kuma matukar bai tashi ba in zaman awa nawa zai yi bayan gama sallah to mala'ikun Allah suna nan suna yi masa salati manzo Allah ya ce ga abin da suke fada Allahumma arhamhu cewa suke ya Allah kai masa rahama Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa anan manzo Allah yana fassara mana salati na mala'iku shine addu'a da suke mana roƙa mana gafara ta ogun ta Ubangiji subhanahu wataala dan haka shine yace inna sa'ima lalle shi mai azumi tusalli alaihi almalaikatu mala'ikun Allah suna yi masa salati idza ukila indahu in an ci abinci a gunsa shi mai azumi hatta ya furugu har sai an kai lokacin da masu cin abincin suka gama ko kuma hatta ya shiba har sai sun koshi sun zari hannunsu sannan mala'ikun Allah za su daina yin wannan salati Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi na fada cewa hadisi ne kyakkyawa illa kasancewar shi wannan hadisi bai inganta ba saboda a cikin sanadinsa wato akwai wata marwayiciya ita ce Laila ita kuma majhula ce kwata kwata ba a santa ba saboda Al-Imam Tirmidhi da shi da Ibn Majah sun fitar da hadisin ta hanyar Habib ibn Zaid al-Ansari shine yake cewa sami'tu maulatan lana naji wata intacciyar baiwar mu yuqalu laha Laila ana ce mata Laila to hadithu an jaddatihi ummi Umara bintu Ka'ab tana bada labari daga kakarsa wato ita ce ummu Umara diyar Ka'ab dan haka dai a takeice wannan hadisi ne dhaif amma hadisi na gaba ya kunshi ma'anar sa cewa shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gun Sa'd ibn Ubada Allah ya kara masa yadda faja'a bi khubzin wa zaitin Sa'd ibn Ubada sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gurasa wato da mai gurasa da mai an gane ko abinda mu ba mu saba ba amma ka je cikin Larabawa ka gani burodi za a kawo sai a zo a zuba mai a cikin horanti kamar misali irin mai wanda yake na zaitun shine za a ringa daddagawa ana ci shine a matsayin miyar shine yace faja'a bi khubzin wa zaitin wato sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Sa'd ibn Ubada sai ya kawo masa gurasa wato da mai fa akala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ci bayan ya gama ci sannan sai ya fada yake cewa afdara inda kumus sa'imuna manzon Allah yake ce masa masu azumi ne suka yi buɗe baki a gunku wa akala ta'amakum al-abrar mutanen kwarai ne suka ci abincinku wa sallat alaikum al-mala'ikatu kuma mala'ikun Allah sun yi salati gare ku kaga wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake azumi in dai an zo an ci abinci a gunsa to mala'ikun Allah suna yi masa salati dan haka wannan gaba ta kunshi ma'anar wancan hadisi da ya gabata kaga a can me yace cai inna sa'ima lalle shi mai azumi tusalli alaihi almalaikatu mala'ikun Allah suna yi masa salati idza ukila indahu in aka ci abinci a gunsa hatta ya furugo har sai sun kai lokacin da suka gama su masu cin abincin to a wannan hadisi sai yake cewa afdara inda kumus sa'imuna masu azumi ne suka yi buɗe baki a gunku wa akala ta'amakum al-abrar kuma mutanen kwarai ne wato suka ci abincinku wanda yana nuna mana fa'idar ba mutumin kwarai abinci saboda ba mutumin kwarai abinci ya bambanta da wanda yake ba na kwarai ba kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana yace wa akala ta'amakum al-abrar yace mutanen kwarai ne suka ci abinci a gunku sai yace wa sallatu alaikum almalaika kuma mala'ikun Allah sun yi muku salati to wannan yana nuna mana kenan duk wanda aka ci abinci a gunsa to wannan wato yana samun wannan fadala shine salati na mala'ikun Allah subhanahu wata'ala. Kuma wannan kenan bimake, tunda a cikin wannan bimake banta ba da cewa sai in shi mutumin da ya bada abincin, wato cewa yana azumi. An gane ku, sawa'an yana azumi ko baya azumi, to mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wato za su yi masa salati kenan, matukar cewa masu azumi ne suka yi buɗe baki a gunsa. Shine yace wa sallatu alaikumul mala'ika. Kenan a takaice wannan hadisi da yana ƙara fa'idantar da mu fadula ta ba mai azumi buɗe baki. In ka ba mai azumi buɗe baki, to mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna yi maka salati. Kuma abin da ya dace kenan ka shirya masa abincin ya zo ya ci, wannan shine abin da yafi dacewa. Kenan ka rage masa wahala da duk wasu abubuwa waɗanda suke na kai kawo. Kitabu li'itikaf, babu fadli li'itikaf. An ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan. Muttafaqun alayhi. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alayhi. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. واتوانا للتافيني والذي بياني قمدا حقنشه حقنشان اعتكاف شيني كما مالن يبابي نمسمم وانده كي بياني قمدا فضلا تين اعتكاف. Malam ya zo da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin wato kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Lafazin al-itikaf masdar ne na fadar su itikafa ya atakifu itikafa. Idan aka ce al-itikaf shine luzumu shay'i wa habsu nafsi alayhi, mutun ya lazumci abu kuma ya tseda wato kansa akan wannan abu, ya nace akan abu, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada a can cikin suratul anbiya, ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifu. Akifun ai lazimun, menene waɗannan gumaka waɗanda kuka lazumce su kuka nace akan bauta musu dare da rana, wai menene lamarinsu? Allah yake hakaito mana tambaya ta Annabi Ibrahim alaihi salam wato ga mushrikan mutanansa. Da haka kenan, in aka ce al-ukuf shine wato luzumu shay, ma'ana lazumtar abu, shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wal hadaya ma'kufan, ma'kufan ai mahbusatan, wanda a shar'ance idan aka ce al-itikaf shine al-muqamu fil masjid li shakhsin makhsus ala wajhin makhsus, ma'ana mutum ya lazumci zama a masallaci a bisa wata fuska kebantacciya. Shi itikafi ibada ce wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na al-Qur'ani, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ubangiji ta'ala yace kada ku kusanci iyalinku, ma'ana ku kusance su da saduwa halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Wannan aya ita ce dalili wanda yake nuna mana itikafi ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana. Hadisai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce hadisa ba, na daga cikin su wannan hadisi na Ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma wato na ƙarshen Ramadan, wanda shi itikafi ba shi da wani lokaci keɓantacce. A duk lokacin da mutum ya samu dama a tsawon shekara, ko ma wace rana ce, mutum yakan iya zuwa ya je yi itikafi. Amma yana ƙarfafa a cikin wata na Ramadan, kuma musamman a kwanuka goma waɗanda suke na ƙarshen Ramadan. Shi itikafi, wasu malamai suka ce ƙarancinsa wato yini da dare awa 24. Amma tare da cewa akwai dalilin da yake nuna za ka iya yin itikafi na ƙasa da wato awa 24, kana iya yin itikafin yini ko kuma ka yi itikafin dare kadai. Kamar yadda Umar Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullahi, a jahiliya na ci alwashin yin itikafin dare ɗaya a masallacin Allah mai alhurma. To yanzu Allah ya azurta ni da musulunci, yaya wannan addawal kina da nayi? Manzon Allah ya ce ka cika alwashin da ka ɗaukan ma kanka, ma'ana je kaka yi itikafi. Kaga shi iya itikafin dare ɗaya ne ya ci alwashi, manzon Allah ya ce masa ya je ya yi itikafinsa. Wanda wannan dalili ne wanda yana nuna cewa mutum yana iya yin itikafin dare kadai, ko kuma ya yi itikafin yini, ko kuma ya yi itikafin yini da dare. Hukuncin shi yin itikafi sunna ce mustahabba, an so mutum ya yi itikafi ba wajibi ba ne, sai dai in mutum ya ci ma kanshi alwashi, to a wannan lokaci ya zama tilas, dole mutum ya cika. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa man nazara an yudi Allah falyudihu, duk wanda ya ci alwashin zai ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata da'a, ya ambata wata ibada. To manzon Allah ya ce ya yi masa da'a, ma'ana ya cika wannan alwashi ne. Kenan in mutum ya ci alwashin cewa wannan Ramadan mai zuwa sai na yi itikafin kwana uku, alƙawari ne na ɗaukan ma kaina tsakanina da Ubangiji, a to cika wannan alwashi ya zama wajibi. Amma asali hukuncinsa kenan sunna ce mustahabba, an so mutum ya yi. Sannan kenan misali lokacin shiga shi itikafi, abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne gaf da ketowar alfijir, kafin ketowar alfijir mai shiga iminihin itikafi zai shiga. Duk wanda zai yi itikafin wasu kwanuka, to abinda ya dace, misali ka yi niyyar yin itikafi na kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, to abinda za ka shiga gabanin sallar asuba kenan kana cikin masallaci inda za ka yi itikafi, ya zamanto kenan alfijir yake, to kana cikin masallaci. Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai yi itikafi an masa wata ilbukka a cikin masallaci, can gefen masallaci aka yi masa. Aisha ta ce da ya sallaci sallar asuba, manzon Allah sai ya shiga wurin itikafinsa. Kenan duk wanda ya shiga itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, to da zarin an ce wata ya tsaya, watan sallah ya tsaya, to a wannan lokaci zai fito. An gane ku? Ba maganar cewa sai ya kwana ya tafi idi, sannan daga idi zai dawo gida. Wannan faɗa ce ta wasu daga cikin malamai, amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Kuma kasancewar a nan mu tsaya mu kalla, kwanuka goma fa na ƙarshen Ramadan su ne ya yi niyyar yin itikafinsu. To da zaran an ga watan Shawwal, Ramadan ya wuce ko kuma ana cikin shi, ya riga ya wuce. Kenan waɗannan kwanuka da ka yi niyyar itikafinsu, to sun riga sun wuce. Kenan itikafi ya kare sai ka fito ka dawo gida. Idan mutum ya yi niyyar itikafi na dare, to da wani lokaci zai shiga. Wanda ya yi niyyar itikafin dare ɗaya kafin fadawar rana zai shiga masallaci. An gane ko? Kar ya bari rana ta fada masa bai shiga masallaci wurin itikafinsa, kafin rana ta fada zai shiga. Saboda shi dare farkonsa shi ne fadawar rana, ƙarshen dare shi ne ketowar alfijir. Kenan duk wanda zai yi itikafin dare ɗaya kenan kafin fadawar rana zai shiga masallaci, ba zai fito ba sai bayan alfijir ya keto. In kwa itikafin yini ɗaya mutum zai yi, to kafin alfijir ya keto mutum zai shiga masallaci. kuma ba zai fito ba sai rana ta fada, domin shi yini yana farawa ne daga ketowar alfijir, ƙarshen yini shine fadawar rana. Kenan anan, don haka wasu malamai sun tafi akan cewa mai itikafi yakan shiga gunda zai yi itikafi kafin fadawar rana, kamar yanda hakan shine yake cikin littattafan malikiya. Haka yake cikin littattafan malikiya. Amma kamar yanda wancan hadisi na Aisha ya tabbatar mana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi shiga ba gun itikafin sa sai da ya sallaci sallar asuba. Kuma shi itikafi ya keɓanta ne da masallaci. Kuma in har Juma'a za ta kama ka a cikin kwanukan da za ka yi itikafi, to itikafin ka baya inganta sai a masallacin Juma'a. Kamar yanda hadisi ya zo daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa yana daga cikin sunna, take cewa wala itikafa illa fi masjidin jami, babu itikafi sai a masallaci wanda yake na jama'a, ma'ana masallaci wanda yake na Juma'a. Idan kai na kana cikin itikafi ka fita domin zuwa masallacin Juma'a, to itikafi ya baci, zuwa Juma'a kuma wajibi ne, shi ko itikafin sunna ne, dole ka fita ka je masallaci na Juma'a. Amma in ka fita kuma wannan itikafi ya baci, in ka ki fita ka je masallaci ka sallaci sallar Juma'a, to ka tuzurtar da abin da Allah ya wajabta maka. Hausawa suka ce wajen neman gyaran gira kenan an rasa ido. Kenan, dan haka in dai har ka tabbata kenan Juma'a za ta kama ka, to itikafi bai inganta sai a masallaci wanda yake na Juma'a. Domin yana daga cikin sharadi na itikafi, mai itikafi baya fita sai domin bukata ta dan adam wadda ban makawa. Na fita da za ka yi ka je ka shiga ban daki, wannan shine kawai bukata ta dan adam. Kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana itikafi tace baya shigowa cikin gida sai domin bukata ta dan adam, abinda ban makawa zuwa ban daki, shi kadai ne yake shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida. Hatta da cin abinci, mai itikafi a cikin masallaci zai ci abincin sa. Arwallama, in dai akwai wani wuri ba zai kazamtar da masallaci ba, a cikin masallaci aka so yi arwalla, kar ya fito waje. To dan haka mai itikafi baya fita domin halartar wani gaida marar lafiya ko wani jana'iza da sauransu, in dai ya fita ba domin bukata ta dan adam, to itikafin sa ya baci. Kuma shi itikafi iya abin da ake yi a cikin shi na ibada shine abin da ya shafi sallah, karatun alqur'ani, ambaton Allah subhanahu wataala, irin su tasbihi, su istighfari, su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su haidala. Malamai suka tabbatar, irin su al-Imam Ahmad da sauransu, suka ce hatta da misali karatuttuka na ilimi, ba da karatu na ilimi ko karantar da alqur'ani ko wata mudarasa da za ku yi ko wata munazara da malamai, suka ce bai dacewa ga mai itikafi. Kawai ibada ake so tsantsa tsakaninka da Ubangiji subhanahu wataala, tare da cewa al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin magabata su suna ganin cewa karantar da alqur'ani ko karantar da wasu littattafai ba laifi, mai itikafi yana iya yi. To amma dai a magana mafi rinjaye bai ya dacewa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba da a cikin itikafin sa cewa ya shagala da karantar da jama'a ko wani abu kamar haka. Kawai iya abin da yake sallah, karatun alqur'ani, ambaton Allah subhanahu wataala, shine kawai aikin da ake bukata mai itikafi ya sa gaba. In ya gaji ya kwanta ya yi bacci ya huta, domin baccin shi ma ibada ce. Dan haka kuma mai itikafi ya kiyaye game da wasu zantuttuka marasa amfani da hira da mutane, kamar yanda wasu suke maida masallaci in sun zo itikafi suke maida shi dandali. Ko kaga mutum ya zo yana cikin itikafi ya daga kan waya kawai sai hira, nan an bugo masa waya, nan an bugo masa waya, yana yi wannan, duka bai dace ba ga mai itikafi. Lalle in har ya kama na kai waya gida ka ji yaya jama'a lafiya ko wani abu wanda yake ban makawa ya kama, to duka wannan ba laifi. Saboda shi mai itikafi, musan da cewa hikimar ka kakkabe ne wa dukkan wani al'amari na rayuwar duniya duk wasu alaka ka fuskanci ubangijinka subhanahu wataala wata ganawa ce kake ta musamman da ubangijinka subhanahu wataala duk wani al'amari na duniya ka watsar da shi to kai da ka fuskanci ubangijinka to menene zaka kula da wasu abubuwa kuma sannan yana daga cikin sharuɗa na itikafi in zaka shiga itikafi ka tsarkake niyya ka shiga da niyyar cewa ibada ce wanda kake neman sakamakon ta abun ubangiji subhanahu wataala ba a shiga itikafi da nihin neman biyan wata bukata ta rayuwa kamar ko misali kasuwa ta dan toshe ko kuma kana bukatar wani aiki wani matsayi da za a baka bari mu je mu shiga itikafi wannan ba a yi wannan al'amura ne waɗanda suke na duniya kana shiga itikafi da niyyar ibada ce wanda kake neman sakamakon ta abun ubangiji subhanahu wataala amma ba laifi bane in ka shiga itikafi ka bujuro da wasu bukatunka na duniya ko na lahira ka roki ubangiji subhanahu wataala ya biya maka amma dai ba za ka shiga ba da niyyar neman biyan wata bukata ta duniya iya abinda za ka shiga da niyyar neman sakamako abun ubangiji subhanahu wataala kuma sannan yana daga cikin sharadin itikafi kamar yadda muka yi bayani sai a masallaci kamar yadda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid jumhurin malamai sun tafi akan cewa al-alif wal-lam anan lil ahad an gane ko kuma li bayani lil jins kenan shi dai itikafi baya inganta sai a masallaci kenan makaranta ba za ka zo ba ka ce ka yi itikafi a cikin makaranta kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa a ko ina ko a ɗakinka za ka iya yin itikafi to yi itikafi ba ya inganta sai a masallaci balma wasu daga cikin magabata musamman Huzaifa ibn al-Yaman da Sa'id ibn al-Musayyab da Aqwa ibn Abi Rabah su sun tafi akan cewa itikafi kwata-kwata baya inganta sai a waɗannan masallatai guda uku masallacin Allah mai alhurma da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ukun shine al-masjidul aqsa masallacin Qudus haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma yana kan waɗanda suka tafi akan cewa itikafi baya inganta sai a waɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku sun tafi akan cewa ita wannan aya lafazi ne wanda yake gaman mai lafazi ne wanda yake am shi kuma wannan hadisi kenan lafazi ne wanda yake khas kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la atikafa illa fil masajidis salasa babu itikafi sai a masallatan nan guda uku sai a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku da haka ita kwalla anan suka dauke ta a matsayin nafiya ce diligence kenan sai itikafi sai dai a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku kenan wannan hadisi suka ce shine ya khassase gamewar waccan aya tunda ayar ta ce wa antum akifuna fil masajid halin kuna itikafi a masallatai to wannan hadisi sai ya zo sai ya kebance masallatan sune waɗannan masallatai guda uku amma tare da cewa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa shi wannan hadisi ba yana kore ingancin itikafi ne kwata-kwata a wani masallaci daga cikin masallatai hadisin abinda yake fa'idantarwa cewa babu itikafi fiyayye sama da itikafin da aka yi a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku kenan duk wani itikafi da mutum zai yi a wani masallaci bai kai itikafin da aka yi a masallacin harami na Makka ko a masallacin Madina ko a masallacin Qudus haka daga cikin malamai na baya-baya irin su Ibn al-Usaymin da sauran malamai dukkansu sun tafi akan cewa kowane masallaci ana iya yin itikafi amma fiyayyen itikafi cikakke shine itikafin da aka yi a masallacin Makka masallacin harami na Makka ko kuma masallacin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma masallacin Qudus sannan shi itikafi idan mutum yana cikin itikafi wani abu ya gitta masa na rashin lafiya to itikafin sa bai baci ba eh rashin lafiya ce wanda ana iya zawwa nan ayi masa magani ko kuma ya fita likita ya je ya tafi likita ayi masa magani sannan ya dawo to wannan duka wannan itikafin sa bai baci ba, saboda wannan larura ce ta dan adam, abu ne wanda yake ban makawa. Ko kuma kasancewar rashin lafiyar ta kama har sai an yi jiyar ka a can likita ko kuma a gida, to ka tabbata alhurma ta itikafi tana kanka, sai ka je ka ci gaba da jiya. In Allah ya baka lafiya sai ka dawo ka gina akan kwanukan da zaka yi ka ci gaba da itikafin ka. Misali, kayi niyyar itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, a kayi kwana biyu kana yi rashin lafiya ta kama ka, to sai ka dawo gida. Misali, in ya kasance dole ne sai ka je likita an yi jiyar ka ko ka dawo gida, to in ka samu sauki sannan sai ka koma kai tsaye ka ci gaba da itikafin ka. Haka in mace ce ce jinin al'ada ya zo mata, ko jinin biki, tana cikin hali na itikafi, to wannan za ta ci gaba da itikafin ta. Kawai iya abinda ba za ta yi ba sallah ne ba za ta ci gaba ba. Amma tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa mai jinin al'ada ko mai jinin biki ko mai janaba baya halatta su zauna a cikin masallaci, to illa kasancewar duk dalilan da suka zo da su akan hana mai janaba shiga masallaci ko mai jinin al'ada ko mai jinin biki, babu dalilin da zai iya zama hujja. Don haka asali shine halacci, kenan sai ta ci gaba da zama a masallaci, ta ci gaba da itikafin ta, sallaci kadai ba za ta yi ba. Kenan sai ta ci gaba da ambaton Allah da abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani. Shi ma duk dalilan da aka zo da su akan hana mai janaba ko mai jinin al'ada ko mai jinin biki game da karatun Al-Qur'ani, babu dalilin da zai zama hujja, babu dalilin da yake zama hujja. Asali ko shine halacci, mas'ala ce wanda magabata sun tattauna akan ta, babu dalili wanda zai iya zama hujja akan haka. Amma in daman jinin istihaba ne, jini na rashin lafiya da yake zo ma mace, to daman wannan jini sallah ma kwata kwata baya hana ta, kenan ci gaba da sallolinta za ta yi da karatun Al-Qur'ani da duk abin da ya kama da haka. Don haka kuma wannan yana ƙara fa'idantar da mu, kenan mutum yakan iya yin itikafi da matarsa, ma'ana da kai da matarka ku je ku yi, domin yanda aka shar'anta ma mata maza, mata ma an shar'anta musu. Kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna yin itikafi, kamar yadda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa ilbukkashi a cikin masallaci inda zai shiga yayi itikafi, manzon Allah sai ya ga bukkokin sun yi yawa, nan ma ga wata, nan ma ga wata, sai ya tambaya wannan ta wace ce, sai aka ce masa ta Zainab ce matarsa. Wannan fa, manzon Allah ya ce ita ma ta wance ce. Wannan fa, aka ce ita ma ta wance ce. Manzo Allah ya ce yanzu wannan abun wani alkhairi ne kuke nihi, ka san mata da gasa. Manzo Allah ya ce to ni na fasa ba na yi. Manzo Allah ya sa aka cire mishi bukkashi a wannan Ramadan kin, manzo Allah bai yi ba sai da Ramadan kin ya wuce a watan Shawwal, kwanuka goma na farkon Shawwal manzo Allah ya yi, kwanuka goma na farkon Shawwal manzo Allah ya yi itikafin shi a wannan shekara. To da haka shi mai itikafi kuma hallo ba laifi matarsa ma tana iya kai masa ziyara su dan tattauna, in ta tashi ya rako ta kofar masallaci in ya so ta koma. Kamar yadda Safiya bintu Huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana kai masa ziyara masallaci su yi hira lokacin da yake itikafi su dan tattauna, in ta tashi manzon Allah sai ya rako ta kofar masallaci sannan sai ya koma, in ya dan rako ta manzon Allah sai ya koma. Hadisi ne ingantacce. To dan haka kuma shi itikafi akwai abubuwa biyu waɗanda suke bata shi. Me yake bata itikafi? Abu na farko wal iyazu billahi ita ce ridda. Duk wanda ya ridda in yana cikin itikafi to itikafin sa ya baci. Abu na biyu wanda yake bata itikafi fita daga masallaci ba domin wata bukata ta dan adam wadda ban makawa. Bukata ta dan adam wadda ban makawa dole ne shine abin da ya shafi zuwa ban daki ko kuma abin da ya shafi abinci. Ba wanda ya kawo maka abinci a nan masallacin kuma ga ya kana jin yunwa, wannan dole ne kenan kana iya fita nan kofar masallaci ka je ka sayo abinci in ya so ka dawo. Wannan in ya kama, amma in so samu ne a kai maka abincin, kenan cin abincin ma a cikin masallaci zaka ci. To shine dai a takaice anan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. kenan wannan hadisi yana tabbatar mana yin itikafi yana karfafa a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Amma a duk tsawon shekara lokacin da mutum ya samu dama yakan iya zuwa ya yi itikafi, in ma na yini ɗaya ko na dare ɗaya ko na kwana ɗaya ko na kwana biyu, iya dai bakin gwargwadon abin da zai iya. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ikara mata yadda take faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, ya kasance yana itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, hatta tawaffahu Allah ta'ala, har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa, har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa, manzon Allah yakan yi itikafin kwanuka goma wato na ƙarshen Ramadan. Wanda wannan gaba tana nuna mana yawaitawa da nacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. An gane ku? Abinda muke so mu gane shi itikafi, wato tun kafin Allah ya shar'anta azumi, Allah ya shar'anta itikafi. Wanda kar mu manta, Umar a Madina ya musulunta ko kuma a Makka? Tun ana Makka Umar ya musulunta. Shi ku azumi a shekara ta biyu ne aka farlanta, wato azumi wanda yake na Ramadan. A shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka farlanta azumi na Ramadan. Wanda kafin azumi na Ramadan, azumi na Ashura shine aka farlanta. Shine aka farlanta da Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan, shi azumin Ashura sai ya zama to sunna ce wanda take mustahabba. Saboda shi Umar ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naci alwashin yin itikafin dare daya tun a jahiliya. Yanzu Allah ya azurta ni da musulunci, shin nayi cika da wannan addawal? Manzon Allah ya ce masa je ka cika. Sai dai shi itikafi anan abinda muke so mu gane, malamai suka ce wato itikafi dole ne sai da azumi. A magana mafi rinjaye kenan itikafi da azumi ake yin shi, amma tare da cewa hadisin Umar yana nuna a ce ba sharadi bane ba na ingancin itikafi cewa sai da azumi, tunda shi itikafin dare daya ce zai, manzo Allah ya ce ya cika da alwashin shi dai. Amma dai shi mai itikafi in dai zai yi itikafi to an so ya yi itikafin shi da azumi, dan haka ya Allah ya hada shi itikafin da azumi a gode da ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqiquna fil masajid, bayan ana maganar azumi. Da haka hadisi ma ya inganta daga Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, take cewa yana daga cikin sunna babu itikafi tace sai da azumi, la atikafa illa bi sawmi, tace babu itikafi sai da azumi. Kenan anan in ka dauke shi la atikafa illa bi sawmi, kenan babu itikafi ingantacce sai da azumi, duk itikafin da aka yi ba tare da azumi ba to bai yi ba. Ko kuma la atikafa illa bi sawmi, babu itikafi cikakke sai da azumi. An gane ko? Kamar in ka dauko wancan hadisi na Umar wanda itikafi ne na dare, shi kuma dare ai ba mahalli bane ba na yin azumi, azumi a cikin yini ake yin shi. To dan haka kenan shine anan take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa. Kenan wannan yana nuna mana gaba daya kowane Ramadan tunda Allah ya farlanta azumi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi itikafi, banda wannan shekara daya wanda manzon Allah ya ce a cire mushi wannan kubban da aka yi lokacin da ya gamatan shi, kowa kowace ta zo ta sa an kafa mata tata, manzon Allah ya ce a cire masa, aka cire mushi, amma sai a cikin watan Shawwal kenan manzon Allah ya rama wannan itikafi da yake a cikin wata na Ramadan. Tace kuma atakafa azwajuhu min ba'di, sannan bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa, matansa sai suka ci gaba da yin itikafi, su ma suke iya rayuwarsu. Dan haka wannan yana nuna kamar yanda ake buƙatar maza su yi, to haka su ma mata ya dace su yi itikafi. Kuma anan kenan gefin masallaci ba laifi, can gefin masallaci inda ba za a tsare ma jama'a wurin da suke sahu kenan ba laifi, ko mace ko namiji yakan iya yin wani dan kewaye kenan na tabarma, domin dan kewaye inda zai keɓanta ya shiga domin yin itikafinsa. sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya karama sa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya atake fi kulli ramadana ashrata ayya a kowane ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwana 10 yake dan haka malamai suka ce an so ga mai yin itikafi yayi itikafin waɗannan kwanuka 10 gabaɗe na ƙarshen ramadan saboda a cikin waɗannan kwanuka 10 akan samu daren Lailatul Qadr wanda daren Lailatul Qadr shine fiyayyen dare Allah bai taba yin wani dare wanda yake da daraja da kima da martaba a gunsa sama da daren Lailatul Qadr dan haka shi kuma daren Lailatul Qadr yake banta da waɗannan darare 10 na ƙarshen ramadan dan haka ake son mai itikafi kenan yake kunci waɗannan kwanuka domin yayi dace da wannan dare shine Aisha sai take cewa falamma kana la Abu Huraira yake cewa falamma kana la amul ladhi qubida fihi yayin da shekarar da Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ita kafa 20 yawman manzon Allah sai yayi itikafin kwana 20 a kowace shekara na kwana 10 yake amma a shekarar da ya koma zuwa ga ubangijinsa itikafin kwana 20 wanda wannan yana nuna mana a duk lokacin da mutum shekaru suka tura to abinda ake bukata ya matsa lamba akan ayyuka na ibada inda kana tafiya a 50 ko a 60 ko a 70 to yanzu abinda ya kamata ka kai 80 ko ma ka rufe gaba daya kaga anan ajalin shi ne ya kusanta to me ya kamata yi kenan ya limka abinda yake yi na ibada dan haka sai ya yi itikafin kwana 20 nan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك